yanzu aka dauki matakin dindindin na kawo karshen hukuncin wanda aka dakatar kusan shekaru 20 da suka gabata a kasar mai mulkin kama karya da ke tsakiyar nahiyar Asiya, a cewar wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon shugaban kasar a yau Asabar. Sanarwar ta ce Kasim Jomart Tokoyev ya sanya hannu akan wata takardar doka ta soke hukuncin kisa. A shekarar 2003 ne aka dakatar da hukuncin kisa a Kazakhstan, amma kotuna sun ci gaba da yanke hukuncin akan wasu laifuffuka, ciki har da laifukan da ake yi wa kallon na ayyukan ta'addanci. Ruslan Klakbayev, wani dan bindiga wanda ya kashe 'yan sanda 8 da farar hula 2 a lokacin wani farmaki a birnin Almaty mafi girma a Kazakhstan a shekarar 2016, na daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa.
To da farko, hukumar zaben jamhuriyar Niger ta bayyana kamalallin sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisar dokoki da na zagayen farko na zaben shugaban kasar da suka gudana a ranar 27 ga watan Disamban shekarar 2020. Akalamin hukumar ta Seni na nuna za a fafata a zagaye na biyu tsakanin dan takarar PNDS tarayya Bazoum Mohamed da Muhammad Usman na jam'iyyar RDR ta 'yan hamayya. Wakilin murya Amurka a Yamai Salamun Muna Barma ya aika mana da karin bayani.
Nombre de votants 512,473.
Shugaban hukumar zaben jamhuriyar Niger Maitre Issa Sonko kenan a dazu da hantsi yayin da yake bayyana sakamakon zababukan da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata a nan Niger.
69,19%.
Bayanai sun yi nuni da cewa daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata a zaben shugaban kasa, Bazoum Mohamed na PNDS tarayya ne yake kan gaba da ƙuri'u 1,879,543, yayin da Muhammad Usman na RDR canji ke bi masa da ƙuri'u 811,838, abinda ke nunin za a je zagaye na biyu kasancewar babu wanda ya sami sama da kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'u. Dr. Aladua Amada shine mataimakin shugaban hukumar zabe ta Seni.
Alƙalman da muka faɗi yau da sahi daga runhuwar zabe suka zo sun kwatamta ke kamar inda kundi ya tsaya, in kana so ka huce gaba ɗaya sai ka samu kishi 51 cikin 100. To alƙalman da muka fito babu wanda ya samu wannan, kenan muna tamani insha Allahu za a je zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Mai wannan kotu ce ta koli wanda ake ce mata a sashen Faransanci Cour Constitutionnelle, ita ce yau yanzu nan da sahin nan zamu mika mata duk aikin da muka yi. Ita za ta tace ta diba ta gani mene, kuma ita za ta fito ta ce to tunda a dokance an ce sai ka sai mutun ya samu kashi 51 cikin 100 kan nan ya huce zagaye na fari, tunda ba a samu wannan ba za a yi zagaye na biyu.
Jami'ar PNDS tarayya ta bayyana gamsuwa da wannan sakamako, duk da cewa bata cimma gurinta na lashe zabe tun a zagayen farko ba, kamar yadda sakataren harkokin zabanta Abubakar Sabo ya bayyana.
Muna yi makin Niger duka godiya bisa ga an kai zabe cikin lamu lahiya, an ka kare shi lamu lahiya. Abinda waɗansu sun kai dibin za a yi ba a same shi ba. Mu yau alhamdulillahi tunda mun kan maida kyan adawa dole sai da sun kai su yaƙi ku kawo. Kenan amma mu dama mun san zaben Niger duwa da an kai sai an tai deuxième tour, amma ba su yi kampe ba, abinda sun kai na kaka za su yi su hana mana deuxième tour. Mu deja mun gode da wannan situation da ta faru.
Su ma dai yan adawa sun bayyana gamsuwa da wannan sakamako, wanda a cewar Ibrahim Mamman na jam'iyyar MPN kishin kasa ta kawancen Cap 51 alama ce da ke nunin yan kasa sun amsa kira.
Al'ummar Niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci. Duk abubuwan da aka yi saboda wannan wucewar da aka so a yi da ƙarfi a ta yi zagaye na farko a kada duka jama'a, bayan kuɗin da aka kashe, bayan tsoron da an ka bada, bayan mutanen da aka walakantar da su, duka al'ummar za mu ta ta yi tsaye ta kira sai an je zagaye na biyu. Wannan abu alfahari ne gare mu. Muna gode ma al'ummar Niger, muna so yanda suka yi tsaye suka tare, muna so su yi da aiki saboda gwamnati je an ka kashe shi yake da saura sai an yanke mai
kwa ban bangaren zaben ƴan majalisar dokokin kasa ma jam'iyyar PNDS mai mulki ce yake kan gaba da kujeru kimanin 80 daga cikin 166 sai Model Lumana mai kujeru 19 yayin da MPR Jamhuriya da MNC da nasara kowace ta samu kujeru 13 jam'iyyar CPR inganci na da kujeru 8 sannan RDR canji na da kujeru 7 yanzu kan mu hankali ya karkata wajen kotun tsarin mulkin kasa wacce yake da hurumin tabbatar da sakamakon waɗannan zaɓuɓɓuka ko kuma ta watsar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sule Mumuni Barma har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya
san harba wani dan jarida kuma dan gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama a Afghanistan har lahira a jiya Juma'a a yankin yammacin Afghanistan abinda ya sa ya zama dan jarida na biyar da aka kashe a kasar da yaki ya daidaita cikin wata biyu a cewar wani mai magana da yawun gwamnatin yankin Bismillah Adel Aimak na kan hanyar sa ne ta komawa gida a kusa da Feroz Ko babban birnin lardin Ko bayan da ya ziyarci iyalansa a wani ƙauye dake kusa a lokacin ne ƴan bindiga suka budewa wata mota wuta a cewar wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Arif Abir babu abin da ya samu sauran waɗanda ke cikin motar ciki har da kanin Aimak Aimak yayi aiki a matsayin shugaban wani gidan rediyon yankin kuma dan gwagwarmayar kare haƙoƙin jama'a ne a lardin Ƙungiyoyin al'umma da jam'iyyar adawar ƙasar Cambodia da aka haramta a ƙasar sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta danga bada bayanai game da kuɗaɗen da ƙasar ke samu daga masana'antar man fetur ƴan kwanaki bayan da Cambodia ta haƙo mai bayan shekarun da ta kwashe tana ƙoƙarin yin haka a ranar Talata Prime Minister Hun Sen ya sanar ta shafukansa na kafafen sada zumunta cewa Cambodia ta haƙo man ta karan farko a yankin tekun Thailand bayan shekaru 30 ana samun jinkiri aikin haƙar man wanda aka fara ranar Litinin ɗin da ta gabata na zaman sakamakon wani haɗin gwiwa tsakanin kamfanin makamashin ƙasar Singapore na Chris Energy Limited da kuma gwamnatin Cambodia Gwamnatin Cambodia da ke da kashi 5 cikin 100 na hannayen jari a kamfanin ta sanya hannu a wata yarjejeniya da kamfanin na Chris Energy a shekarar 2017 don yin aikin haƙar mai a wani wuri mai faɗin murabba'in kilomita 3000 a yankin tekun Hammer wanda tun farko aka sa ran zai fara aikin haƙo mai a shekarar da ta gabata zai ci gaba da aiki a matakai daban-daban a cewar bangarorin biyu
to a gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ya tabbatarwa ɗan Najeriya cewar zai canje-canje a fasali da jami'an soji da na 'yan sanda a jawabinsa na sabon shekara amma shugaban ƙungiyar al'umma arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da ta'addanci na ganin cewar canjin ba ya yiwu ba da hafsoshin tsaron yau daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa
To ko shakka babu wannan canji da Shugaba Muhammadu Buhari ya ce zai kawo a tsarin yaki na soji domin a yaki kungiyar Boko Haram da ta'addanci a sauran sassa na Najeriya al'ummar yankin Maiduguri suna ganin cewa in dai ba cire hafsoshin tsaron nan aka yi ba su kan ba su ga wani canji da wannan yakin zai samu ba kamar dai yadda Dr. Hassan Buguna daya daga cikin shugabannin al'ummar da tawon yankin Arewa maso gabacin Najeriya yake bayyana mun a cikin fira da ne da shi inda yake cewa
farko abin da Shugaba Buhari kamata yi a wannan lamari na ainihin rashin tsaro ta Arewa maso gabar da kuma sauran sassa na Najeriya shine farko gabaki ɗaya jami'an tsaro waɗanda ainihin suka dade akan makamansu ya kamata ya sauke su sannan ya kawo waɗanda ainihin za su iya yin wannan aiki bayan haka kamata yi Najeriya ta samu ainihin makamai na zamani don mu makaman da yanzu jami'an tsaro wannan ne makamai wanda yake obsolete wanda ya daɗe shekara da shekaru wasu ma tun zamanin Buhari wasu ma lokacin yakin basasa da aka yi a ƙasar saboda haka kamar yadda su ɗan ta'adda suke da makamai sabbi to haka ya kamata mu ma sojojin mu samu wannan to idan aka yi haka to da Allah za a samu kawo zaman lafiya a Najeriya
to amma a waje ɗaya wani tsohon janar na soji kuma mai sharri kanshi a nan tsaro janar Abdulrazak Umar ya ba ni min cewa ko da an canja hausoshin tsaro na Najeriya kamar da ɗan Saduma suke bukata akwai ɗan su gyare-gyare da idan ba su aka yi ba ba lalle ne a ga wannan yaki zai wani tasiri ba
amma kar ka manta da wannan shi aikin soja ba wanda ya fi shi kaidoji ana cewa soja zombi ne to ba haka bane wato duk abin da ake jin zai yiwu zai faru ko zai wanzu akwai kaida akan sa akwai wata kaida da ke in baka yi haka ba shari'a soja sai ta kawo ka to wannan abin ko da ka dauko wani mutum ka saka shi a wajen ka cire wannan idan ba a gyara wannan ba ko ba a tsaranta wannan da ya kamata ba to za ka ga bambanci kaɗan cewa wane ya kwane hankali wane ya kwane kwarewa aiki wane ya kwane bin ka'ida ko ya fi tsoron Allah amma matuƙar ba a canja wannan ba wannan ka'idojin standard operational procedure in ba a canja shi ba to aikin banza ake ko kuma ba zan ce aikin banza ba zan ce dai to bata mutu ba ta balgaci ji Bahaushe
menene wannan canjin da kake nufi a Hausance
a Hausance shine shin yaya za a yi zubin tsarin soja din wane ne a waje kaza wace runduna ce a waje kaza wace runduna ce aka ce za ta yaki kaza kuma za ta yaki wane ko za ta yaki kaza me aka ba ta wanda za ta yaki kaza to kaga wannan shine na farko idan ba a canja wannan tsarin tafiyar da al'amarin soja din ba to ko an kawo wani anza za ka ga bambanci ban ki ba amma ba wani abun aje a kai kasuwa ba ne
General Abdulrazak Umar mai litaya kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
Madalla a gaida Umar Faruk Musa a Nigeria muhawara ce ta kaure akan yadda kasar ta ciyo bashin da ya kai naira trillion 32.2 ya zuwa ƙarshen shekarar 2020 to sai dai shugaban majalisar dattawan kasar Ahmed Lawan ya ce kundin tsarin mulki ya ba majalisa dama ta sa ido akan yadda za a sarrafa kudaden har sai ta gamsu wakiliyar mu Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana
Wata sanarwa da ta fito daga ofishin kula da basussuka na ƙasa DMO ta ce bayani kan yadda aka rarraba kudaden ya nuna cewa bashin cikin gida ya kai naira trillion 20 ko kashi 68.1 cikin 100 na jumlar bashin sannan bashin kasashen waje kuma ya kai kashi 37.8 cikin 100 ko da yake sanarwar ta ce ministar kudi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ta yi hasashe cewa bashin da ake bin kasar na iya karuwa kafin ƙarshen wannan shekara ta 2021 saboda wasu ayyuka da aka amince a gudanar da su a cikin kasafin kuɗin wannan shekarar. Ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati, ya nuna damuwa kan yadda ƙasar ke ciwo bashin, duk da cewa gwamnatin tarayya na shirin ɗaukar nauyin biyan basussukan daga cikin kasafin kuɗin na shekara 2021, amma kuma za a sake ciwo sabon rancen naira trillion 4.2, wanda ya kai kashi 1/3 na kasafin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya riga ya sa hannu.
Muka bi maganar cin bashi a ƙa'ida tamu bashi a abun tsoro ne kuma abun gudu ne to amma kuma idan ya zama dole a ci bashi bashi ba haramun bane saboda haka cin shi yana cikin ka'ida kuma duk duniya an yarda da cewa wanda yake da bukata ya shiga ko kasuwar hada-hada saka hannun jali ko kuma ya nemi wani wanda ya ci ya koshi yake da rara ya ranci bashi a wurin shi ko a wurin ta ashe kin ga tarayyar Najeriya da ake bin ta bashin kaman naira trillion 31 ko fiye da haka ma ba wani abin damuwa bane idan aka dubi karfin arzikin da Allah ya yi ma tarayyar Najeriya
amma ga shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya tsokaci akan yawan bashin da kasar ta riga ta ci inda ya bada tabbacin cewa
applied on capital projects for development of the country.
Anan shugaban majalisar dattawan Ahmed Lawan ne yake cewa majalisa a shirye take ta goyi bayan karbo duk wani bashi da ta tabbatar za a sarrafa shi ne wajen inganta rayuwar jama'ar kasa. Shi kuwa masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello, Farfesa Muntaka Usman, ya bayyana ra'ayinsa ne yana mai cewa
inda basussukan nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen ba su rika zuwa nan suna kawo kudaden su to da wannan za a iya cewa za a iya amma halin gaskiya matsayin mu na daliban ilimi akan falin tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihu mu kasan matsala nan gaba
a yanzu dai ɗan ƙasa za su zuba ido su ga irin ayyukan more rayuwa da gwamnati ta ce za ta yi da kudaden da ta karbo bashin su a cikin gida da waje Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda.